يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهتم ويبا
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A lokutan baya a duk lokacin da aka ambaci cin zarafi a tsakanin ma'aurata akan danganta shi ne da cin zarafin mata da danna hakokin su da kuma kuntata musu ta hanyoyi daban-daban. To sai dai aka wayi gari aka shiga samun yanayin da lamarin ya sauya. Aka samu mata ba kawai suna cin zarafin mazansu ba, amma ake yawan samun mata suna kashe ƴaƴan abokan zamansu da kuma mazan da suke aure. Da suka hada da na baya-bayan nan da wata mace 'yar shekaru 16 ta kashe mijinta mai shekaru 32 da haihuwa a birnin Kano. Ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman sanin abin da ya janyo haka da kuma matakan da za a dauka na shawo kan wannan matsala. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya jagoranci wannan zaman tattaunawa.
Farko muna tare da barista Maryam Ahmad, lawyer ce kuma mai rajin kare haƙƙin bil'adama musamman ma jinsin mata. Barista, barka da zuwa.
Jama'a assalamu alaikum.
Sannan kuma muna tare da Malam Abba Bello, jami'i ne a kungiyar da take aikace-aikacen kiwon lafiyar iyali wato ta AHIP mai ofishi a nan Kano. Malam Bello, barka da warhaka.
Assalamu alaikum. Barkan.
Dr. Haruna Yakubu na sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Dr. barka da zuwa.
Jama'a assalamu alaikum.
Ina ganin za mu fara ne da Malam Abba, ayyukan da suke ya shafi harkokin lafiyar iyali da ma iliminsu. Malam Abba, binciken da kuke yi ko aikace-aikacen da kuke a wannan cibiya yana da saba da abin da ake samun fitintun tsakanin iyalai, sannan idan haka ne me kuka gano?
Bismillah kan wannan al'amari wanda mu muka fi kiransa da al'amuran da suka shafi domestic violence, wato rikice-rikice na gida ko wanda ya shafi iyali. Abinda yake faruwa ko kuma abinda bincike na zahiri ya nuna shine akwai karuwar wa'annan tashe-tashen hankula, musamman ka kalli irin alƙaliman da ake da su a baya da kuma wanda yanzu ake da su a nan kurkusa. Kusan an samu ƙarin kusan kaso 45 in ka duba da irin alƙaliman da muka samu a shekarun 2014 da 2015, tunda kusan wani abu ne da ake kusan shekara 2 haka. So gaskiya abin zai ba da tsoro kwarai da gaske in ka kalli yadda ƙaruwar abubuwan yake, tashe-tashen hankula wanda akwai yanayin da muke karɓa alƙaliman ta fuskar wanda ya afku ba tare da an yi asarar rai ba, da kuma wanda ya afku tare da asarar shine wanda ake samun fatality muke magana. So za a ga shi kansa mai fatality ɗin yanzu ƙaruwa yake, because in ka kalli abin da muka samu a baya shekarar ta 2006 kenan, kusan BPS ɗaya ba ne ba wanda aka yi resolving into wannan fatality din na mutuwa ko asarar rai. Amma kusan wannan shekarar, karshen shekarar da ta wuce da zuwa farkon wannan shekarar, kusan cases 4 aka samu wanda aka samu irin wannan asarar rai
a nan Kano ke?
Ba, kusan a Kano zance gaskiya. Akwai wanda suke sanannun kesa-kesa ne wanda kowa ya san su, akwai wanda kuma ba a san su ba gaskiya, wanda gabaɗaya ne sodinsu, wato yanayin sun kaka lara ga sakamakon rashin jituwa ko tashe-tashen hankula a cikin iyali shi ya haifar da su.
Barista Maryam, tun da ke yanzu kallabi biyu kike rataye da shi, kallabin ku na lauyoyi da kuma kallabin ku na mata, matsayinki na mace, gaskiya abin da Abba ya faɗa yake cewa abin ma fa ya ƙaru daga shekara ta 2016 zuwa yanzu bisa binciken da wannan cibiya ta take yi. Me kike ganin yana sababa wato afkuwar irin waɗannan al'amura da za ta kai ga har ma ana rasa rai, misali bayan musamman idan aka yi la'akari da cewa ɗaya daga cikin rukunin abin da yake faruwa ɗinnan tsakanin mace ne da namiji kuma ana ƙulla shi ne don soyayya, misali ko dai a mataki na tun ana samari da 'yan mata har aka yi aure har ma aka hayayyafa. To amma kuma abin mamaki sai yake zama ga shi har ana rashin samun ana samun rashin jituwa ta kai ga lahani ko kuma asarar rai. Me kike ganin tunda ke mace ce, me ake muku ne kuke irin wannan abu?
Na farko dai idan har za a iya cewa abu kaɗan ne ko kuma in ce abu ɗaya ne, to gaskiya ina ganin ba yi adalci ba. Tunda batu dai na farko za a iya samun wannan matsaloli ta hanya biyu. Kamar yadda shi Malam Abba ya fara bayani, za a iya samun irin waɗannan matsaloli sakamakon auren dole da ake yi. Ka rufe zamanin da daban da na yanzu. In ka zauna ka ce za ka yi auren dole, za a iya cewa batu na biyayya tabbas an san da cewa yana da mahimmanci. To amma yanzu zamani ya sauya, wanda za ka gani idan baka san mutum har zuciyarka baka san shi, kuma wannan yakan kai ga mutane idan ba an kai zuciya nesa ba za ka ga har a zo a yi rashin rai ko kuma wani abin sakamakon haka ya biyo baya. Kuma batu na biyu, akwai kuma batu wanda za ka gani an ɗora wannan batu na aure, an riga an yi shi, an ɗora shi akan turbar soyayya, an yi komai da komai, sannan an zo an zauna zaman gaskiya. Za ka zo ka fahimci kan cewa akwai waɗansu abubuwa wanda ake yin su wanda ba akan turban auren ma yake ba. Ma'ana meni shi akwai abin da yake yi wanda tana ganin abin yana so sa mata rai, kuma su biyun daga shi mijin da kuma ita matan sun kasa zama su daidaita tsakaninsu, su kuma ganarwa da kansu, su kuma nemawa kansu mafita. A dalilin haka ita mace ana ce mata ita ce a ƙasa akan kullum. Yawanci in an tashi yin sulhun, misali idan manya ma sun shigo, an kai ga manya sun shigo ciki, ba a zama a tuntuɓa a ji menene asalin menene ya janyo wannan matsalar, balantana a zo a magance shi. A'a, iyakaci za a tubata laifi. Kuma zuciya gaskiya zuciya in ji Hausawa ba ta da shi. Idan ka zauna kullum ana turi ana turi ana turi, idan ta kai bango har za ta iya haifar da abin da ba kowa ba zai alfahari da shi ba.
Amma kuma za a iya cewa wannan zamanin ilimi ya faɗaɗa kusan birni da karkara, mata sun yi ilimi da kuma maza ɗin. Kuma da ana alakanta wannan abin misali da rashin wayewa da rashin ilimi da sauransu. Me yasa gashi mata musamman 'yan mata da sauransu kullun karatu suke a matakai daban-daban, kuma suka suma kuma mazan haka, amma suka su zama su fahimci juna kamar yadda yake faɗa?
To batu na fahimtar juna ba wai tabbas ilimi yana ƙarawa, kuma ilimi yana sa ka fahimci mutum. To amma batu ne na gaskiya, dole mu zauna mu gaya wa kanmu gaskiya. Yawancin batun na aure za a zauna a ɗora shi akan turban ma da bata dace ba. Kuma idan zama ya zo ya yi zama, wataƙila ya ce mata ko shi ɗan shugaban ƙasa ne, ko kuma ya ɗora wa kansa wani rayuwa wanda ba daidai ba, ita ma ta ɗoro wa kanta. Idan an tashi zaman, wani ba zai zo ya ce zai sauka ba, ko kuma a ce a ɗora duk wannan abubuwan ko tafarkarkin da aka ɗora shi a waje, a sauke shi, a zauna a fahimci juna a matsayin to ganin nan ɓaroɓaro ni ne wani, ganin nan ɓaroɓaro ni ce wance. A zauna a yanke batu, su zauna su fahimci junansu. Amma batu na ilimi, wata sa'in idan ka ce za ka fahimci mutum, ba kowa ne yake bin wannan ba, musamman wanda zai ce ai idan kika fiye magana kina so ki nuna min ke kin fi ni ilimi, kin fi ni wayewa kenan. So wannan dan in kina so ki kwantar da hankalinki ki nuna wa al'umma, tunda al'umma ma bata ita ma tana da nasu laifin. Idan kina so idan ka fiye magana ko kuma idan wani abu ya faru, maimakon ka dau mataki zaka ce zaka kai shi kotu, kafin ko kuma ka kai shi gurin magabata, wani zai ce kai kina so ki nuna wa duniya ke kin waye, kina da ilimi kenan. Kago kenan ilimin da take da shi, ilimi ne a suna, tunda ba za a batta ta yi amfani da shi wajen magance wannan matsalar da take faruwa a cikin wannan gidan.
Mata ku rage gelishi, mata ku rage tashi,
don wani hali baya da kyawo, abun da aure bai baki ba. Thank you.
wanda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin Mahmud Ibrahim Kori da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Jibahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan shirye-shiryen da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke.